ما نقص ذلك ينقص المقيض إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وأن حديثنا قوم شاهدوا حديثنا عشرين دخلوا حديثنا وانديك رضو. وأن النوئي نا حديثي أنا كلمسا الحديث القدسي سبب حديثي ياك سزوى كشي ديني أقول الحديث النبوي أقولكما الحديث القدسي. إذا كنت الحديث النبوي شيني مغانا دمنزو صلى الله عليه وسلم يفدا دا كنشي سبب الله سبحانه وتعالى يا باجي cikakken iko kaman sauran annabawa duk abin da shi ya fada to Allah ya dace masa shi ne ya fade shi duk abin da manzo sallama ya fade shi to Allah ne ya fade shi to saboda haka duk abin da ya fade shi akan kansa akan kansa to shi ne ake kiran sa hadisin nabawi idan kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya fade shi daga Allah ya rawaito shi to dayan biyu in ma ya kasance kai da ya rawaito shi abun Allah subhanahu wataala ba tare da an samu wasifa ko tsakani Jibrilu ne ya aiko masa ko wani mala'ika ne ya karbo wannan abu ya zo da shi ba to wannan shi ne ake kiran sa al-hadith al-qudsi. Idan kuma abinda abun Allah subhanahu wataala ya samo shi Jibrilu ne ya dauko abin ya kawo masa to shi ne ake kiran sa Qur'ani. Kaga kenan akwai abubuwa guda uku kowanne dai daga cikin shi akwai Qur'ani. Qur'ani shine huwa kalamullahi subhanahu wa ta'ala al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biwasitati Jibril alaihi salam. Wannan shine Qur'ani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wa sallam ta hannun Jibril alaihi salam. Wannan shine ake kiran sa Qur'ani. In kuwa ba ta hannun Jibrilu bane kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya karbo shi to shi ne ake kiran sa al-hadith al-qudsi. Kaman wannan hadisin da muke kan fassarawa idan kuma manzo ne ya fade shi kashin kansa saboda duk abin da ya fada to Allah subhanahu wa ta'ala ya adince shi ne ya fadi wannan abu. Saboda haka waɗannan abubuwa guda uku kowanne daga cikinsu ana kiran sa al-hadith. Amma na farko wanda manzo ne ya fade shi ana kiran sa al-hadith an-nabawi. Na biyu kuma wanda manzo ya rawaito shi kai tsaye a wajen Ubangiji shi ne ake kiran sa al-hadith al-qudsi. Wanda Jibrilu ya kawo kuma shi ne ake kiran sa da Qur'ani. Saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa innaka latulqa al-qur'ana min ladun hakimin alim. A wata aya yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ko kuma نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. اقول ان الله يكفي فيها وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اولي وجه يكفي فيها فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اولي بو الله سبحانه وتعالى يكفي فيها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل ilaihim wal'allahum yatafakkarun. To wannan ayoyi suna magana ne akan abubuwa daban-daban waɗanda ake samu a wajen manzo sallallahu alaihi wasallama. Wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim. Alhakim al'alim Allah ne subhanahu wataala. To anan alqur'an ba ya zo ne da ma'anarsa na qur'ani da muka san shi ba. Alqur'an karatu. Saboda Qur'ani wani lokaci kaji an ce Al-Qur'an ana nufin sunan wannan littafi da Allah ya aiko wa manzo sallallahu alaihi wasallama. Wani lokaci in aka ce Al-Qur'ani to ana nufin karatu. Masdari min qara'a yaqra'u Qur'ana. Bi ma'ana qara'a yaqra'u qira'atan. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anahu ay inna 'alaina jam'ahu wa qira'atahu. Saboda haka anan Allah yana nufin akwai abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallama na karatu da yake karbowa direct a wajen Allah subhanahu wataala ba tare da Jibrilu ya shiga tsakaninsa da Ubangiji sa ba. shine yace wa innaka latulqa alqur'ana innaka hakimin alim to wannan shi ne ake kiran ta alhadithul qudsi amma inda Allah subhanahu wataala yake cewa wama ataakum ar-rasul faqudhuhu wama nahaakum anhu fantahu da inda manzo yazo muku da shi a kashin kanshi ko ya hana ku to ku an abinda yazo muku da shi ku karbe shi in ya hana ku ku bar wannan abin ma'ana da abinda shi ya fada Allah yake ni na fade shi in ya umarce ku abu ni na umarce ku in ya hana ku abu ni na hana ku to wannan shi ne da ayar da yake cewa wa anzalna ilayka dhikra Allah ya saukar maka da Qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda kai wa mutane bayani abin da Allah ya saukar musu kai wa mutane bayani abin da Allah ya saukar musu ko fa yahzaru alladhina yukhalifuna an amrihi wadanda suke saba wa umarnin manzo su guji abin da zai same su an tusibahum fitna wata fitina da za ta same su aw yusibahum azabun alim ko wani azaba mai radadi ya same su to wadannan duka su ne ake kiran su alhadithu tabawi shine yazo farkon suratul najm inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma inda Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin wadannan duk Allah yana magana akan qur'ani to kun ga kenan qur'ani kansa ya mana bayani akwai abin da ake samu sabon Allah amma ba qur'ani bane shine abinda manzo yake samu sabon Allah kai sai ba shi dariba tsakaninsa da ubangijinsa to wannan shine alhadithul qudsi wa innaka la tulqa alqur'ana min ladin hakim alim ba magana cikin gaske akwai kuma wanda manzo kacin kansa yake fada saboda da abinda manzo ya fada Allah ne ya fada abinda manzo ya hana Allah ne ya hana to wannan shi ake kira alhadithul nabawi akwai kuma qur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyyan bi lisanin arabiyyin mubin to wadannan abubuwa guda uku duk hujja ne to wannan hadisi yana kashi na biyu ne ma'ana abinda manzo ya rawaito shi kai tsaye a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hadisi na 23 an abidar al-ghifari an abidar al-ghifari daga abidar al-ghifari radiyallahu ta'ala daga Abu Dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أسمع بندا فيما نزويك رويته أوجب أبنج جنس عز ميقلما وجل عز وند يجلما وجل كما وند يتوكك فيني عن حديث القدس إيجنا فيما نزويك صلى الله عليه وسلم يرويته شيني أوجب الله سبحانه وتعالى أنه قال يتي في الله سبحانه وتعالى يتي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي قبل نمشي قبل فسر حديث أبو ذر الغفاري صحابي منزولي صلى الله عليه وسلم وان دشيني نجدا مسلم تأكرب مسلم شيني نجدا بدا كسن شيء ورطتان سدا عند منزولي كو مكة عند مسلم يفتو أفيراتان يفو ina ji mun dan karanta takaitaccen tarjuman sa a wani hadisi da ya rawaito daga baya duk da kasancewa tsakanin sa da manzo akwai rata ma'ana Makka da inda yake Banu Rifa suna akwai rata sosai to amma shine mutum na shida wanda ya karbi addinin musulunci sunan sa shine Jundub bin Junadaka sunan shi Jundub bin Junadaka kunyar sa shine Abu Dharr al-Ghifari nisba ce zuwa ga kabilar sa kabilar sa ana kiran sa Banu Rifa shine manzo sallama da yazo ya karbi addinin musulunci manzo yi mamaki yaushe ma musulunci ne yazo har da kai ka samu labarin sa a can Banu Rifa ka zo ka karbe shi yaushe ma musulunci yazo yi mamaki sa har yayi addu'a ya faɗi wata kalima mashhura yake cewa ghifarun ghafara Allah manzo sallama yayi wa kabilar sa din gabaki dai addu'a yace kabilar su din da baki dai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu shi yasa ba samu mutum dai ba daga cikin kabilar su sai daga baki dai suka shiga cikin musulunci saboda ba zai yi Allah ya gafarta maka ba kana kaji kuma addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam baya kaji lokacin da manzo ya masa addu'a shi kadai ne a kabilar su da baki dai ma musulmi amma manzo yace ghafarun ghafara Allah kabilan nan kafar gaba ɗayan su Allah ya gafarta musu kaga ba zai yi a gafarta wa mutum ba yana kafiri addu'an manzo kuma baya tashi to shi wannan addu'an sai yayin sanadiyar musuluntan kabilar su gaba ɗaya sai ne manzo sallama yayi mamakin musuluntan sa yau shi ma musulunci ya zo kana can wani daji ka samu labarin har ka zo ka zo ka karbi ka karbe shi yayi mamaki har ya baki wannan kuziri na yi wa kabilar sa gaba ɗaya addu'a kuma wani abin mamaki Abu Zar Ghifari akwai dan uwan shi Ali yake cewa Abu Zar Ghifari tun gabanin ya zo Makka ya karbi addinin musulunci yana yin sallah kada abin mamaki lokacin ma sallan ma ba ta zo ba ma tukuna yana sallah muna ganin sa yana sallah sai na ya samu wannan sallah shi yasa in ana magana kan sabon manzo sallallahu abin zai baka mamaki shi tun kafin ya zo ya ji labarin akwai wani addini da aka zo da shi addinin musulunci shi ya gane akwai wata ibada da ake kiran sa sallah yana sallah kuma daidai da sallar da addinin musulunci ya zuri ba ya koya masa to wannan in ka karanta kissa ta Ashabul Kahf zaka ga babu mamaki bane Allah yake iya yi wa wasu bayin sa ilhamai su san shi su san addini ba tare da ya aika musu wani manzo ko annabi ba shiriya din abun Allah yake in Allah ya so zai ne kiyata da mutane ba tare da ya aiko musu da annabawa ba illa iyaka aiko da annabawa din yanke uzuri ne kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nas ala allahi hujjatun ba'da rusul alam yatikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir wannan hujjar ce yasa Allah subhanahu wataala yake aiko da manzanni da annabawa domin ya kafa wa mutane hujja li alla yakuna lin nas ala allahi hujjatun ba'da rusul sabba rusul gobe kiyama kada wani ya fito ya ai ni ba aiko mini da kowanne annabi ba kowanne manzo ba da an aiko mini nayi imani da shi to kaga tunda an aiko da manzanni to kowa ba shi da hujja me yasa baka yi biyayya ga Allah ba baka da hujjar da zaka bayar saboda an aiko maka da manzanni to shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala a kissa da Ashabul Kahf yake cewa innakum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu samari ne suke imani da ubangiji ta hannun wani annabi zaman Ashabul Kahf ba wani annabi har suka zo suka ce ha'ulai qaumun attakhadhu min duni llahi aliha law la ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin babu wani annabi da ya karantar da su suka ce ga mutanen mu kawai sun zo sun riki wasu abubuwa wasu itatuwa wasu duwatsu wasu sarakuna suna bauta mu suna cewa allolin ha'ulai qaumun attakhadhu min duni llahi aliha law la ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin me yasa ba su kawo wani dalili bayyananne cikakke akan cewa waɗannan abubuwan abin bauta bane yaya za ka zo ka kera abu da hannunka kai abun kuma abun ya zama Allah kai ka bauta masa laula ya tuna alaihim bi sultani bayyin ba su kawo wani dalili wani hujja da fashe bayyanan ne wanda zai nuna wannan abin bauta ba suka yi imani shi ne Allah ya ce wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahf Allah subhanahu wa ta'ala ya musu idama tunda kun gane cewa waɗannan abubuwan da suke bautawa din ba su bauta ba ne abun ba abun bauta ba ne kun gane Allah subhanahu wa ta'ala shi kada shi ne abun bauta to ba za su bar ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala din shi kada ba ku koma ku zo kuwa ku fashe a cikin kogo su ne waɗanda suka yi bacci shekara 300 a cikin kogo bacci kuma walabisu fi kahfihim 300 sinina wadadu tis'a suke shekara 300 suna bacci da karen su wa kalbuhum basitun bi ra'ayhi bil wasi karen su suka da karen su suka fita suke fita a wannan garin ga karen nasu kuma a bakin kogon ya shimfida hannun sa shi ma shekaran sa 300 yana bacci to saboda haka babu mamaki bane aka ce Abu Zar Ghifari yana sallah kafin ya zo ya kaddi addinin musulunci duk babu mamaki bane saboda shari'a ne daga Allah subhanahu wataala to Abu Zar Ghifari babu wani yaki da manzo sallama wani jihadi da yayi wanda ba Abu Zar Ghifari suna tare da manzo sallama ka fada da ka fada duk inda yake shiga har manzo sallama ya rasu bayan manzo ya rasu ma yayi zamanin da sayyidina Abubakar yayi zamanin da sayyidina Umar da sayyidina Uthman duka baki da yayi zamanin da su shine manzo sallama yace kike ce masa duk abin da nake so wa kaina yace ina so maka wannan abu yace ina so maka saboda haka daga cikin abin da nake so maka yace Abu Dar yace kada ka nemi shugabanci kada ka nemi jagoranci har yace masa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghayri mas'alatin ukinta ilaiha akwai wasiyoyi da dama da Manzon Sallama ya bawa Abu Dar bishari da yawa wanda tarjumansa ko bayani akan sa ma karatu ne mai zaman kansa saboda haka wajibi ne da hadisin da zaka karanta sahabin da ya rawaito hadisin nan ka dan samu bayani takaitacce akan sa to sai sa muke tsayawa muke bayani akan wasu sahabbai gabanin mu shi gaba da fassara hadisin da suka rawaito Manzon Sallama ya rawaito a wajen Ubangijin sa azza wa jalla shi Allah subhanahu wa ta'ala kada yace ya ibadi ya kubaina inni haramtu dhulma ala nafsi na haramta zalunci wa kaina Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci ba zalunci ba inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a wa ma rabbuka bizallamin lil ibad lil afif inna Allah la yuzlimu mithqala dhayyi da wa yantarra Allah bada ki tauba da zalunci da ma a gobe kiyama in kaga an mika maka fayin din ayyukan da ka aikata duk abin da ka gani din shi ne ka aikata in mai kyau ne ba rage ba kai in mara kyau ne ba rage ba kai ba ya zalunci kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin suratul jin yake cewa wa man yu'min bi rabbihi fala yakhafu bahsan wala rahaqa idan mutum ya yi imani da ubangijinsa yana ibada kada ya ji tsoron wai za a tauye masa wani abu ko za a cimmayar masa da wani abu kawai abin da ya aikata nan ladan da aka masa alkawari shi za a rubuta daidai inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a Allah baya zalunta mutane da komai inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah bai zamanto mai zalunta bayan sa ya ci wanda ya ci karfin wannan shi ne yake da na haramta wa kaina zalunci wa ja'altuhu bainakum muharrama sai na mayar da zalunci ya zamanto haramtacce a tsakaninku fala tazalamu saboda haka kana ku zalunci kuna yadda na haramta wa kaina zalunci to haka a tsakaninku na mayar da zalunci ya zamanto haramtacce fala tazalamu kada ku zalunci juna akwai bambanci tsakanin fala tazlimu da kuma fala tazalamu a larabci wannan alif din da aka kara ya canja wannan ma'ana din in ka ce fala tazlimu kada ku zalunci in ka ce fala tazalamu kada ku zalunci juna in zalunci ka ka zalunci kada kowa ya zalunci dan uwan shi shi ne fala tazalamu in aka ce zalunci shi ne kacina ka kacina wani shi ne ake kiransa zalunci abu ne aka hada naka da na wani aka baka kacina ka kuma ka shiga na wasu wannan shi ne ake kiransa zalunci ana cewa wasu shay'i ala ghayri mahallihi ka ajiye abu ba gurin ajiye sa ba abu ne aka kawo kashi goma kana ɗaya daga cikin masu waɗannan abubuwa ɗin to da ka ɗauki kashi ɗaya kashi taran da ya rage ka nemo mutane taran nan ka ba su kayan su in ka ɗauna wani mutum ɗaya daga ciki in takwas suka zo za su samu nasu sai in ya zo zai rasa ka shiga ciki kashi naka kashi na wani guda ɗaya an gane to shi ne ake kiransa da zalunci zalunci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani saboda buninsa galibi yana haɗa shirka ne da zalunci a wani wuri in Allah ya ambaci shirka sai ya zalunci sai shi ya ambaci zalunci a wajen yadda shirka yake halaka mutum ya kai shi cikin wuta to haka zalunci kai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masanyan sunan shirka da zalunci ma'anan wannan ana kiran zalunci da suna shirka a larabci shirk ana kuma kiran shirk din da sunan zalunci an gani ma'anar wannan in ka hada ayar da ta zo a cikin suratul an'am da ayar da ta zo a cikin suratul luqman zai baka wannan ayar da ta zo a cikin suratul luqman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wasiyar luqman ga danta yake cewa ya bunayyi yake cewa la tushrik billahi yake يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم yace shirka din yace zalunci ne kaga ana an kira shirka da sunan zalunci a can cikin suratul an'am kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم منظور فسر وأن يتأي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك كأن الشركة أكتراش زادمش أسن زادمش أكتراش شركة أي أقول يوم ديك الحضري أقول إن الله سبحانه وتعالى يكي yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar sayati wa ma lis-salimin min ansar yake innahu man yushrik yushrik kuma kalma na shirka ba innahu man yushrik billahi a can gaba yake wa ma lis-salimin min ansar anan man yushrik a can al-zalimin an hada saboda saboda hasan zalunci Allah subhanahu wa ta'ala yirki sakamakon shi misali zaka ga ayyukan zunubai a cikin Qur'ani zaki mutum ya aikata zunubi kaza ga irin hukuncin shi ga irin zunubin sa ga irin abin da za a masa amma zalunci Allah subhanahu wa ta'ala sai yirki shi Allah yake cewa wala tasibanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka zaci Allah yake kada ka yi tsammani Allah yana mance ko bai san da abin da azzalumai suke aikatawa yace innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ya jinkin ta su ne ya kyale su ne kowa ya duk irin zalimcin su ya ga dama zuwa ranar da idanu za su fito kuru-kuru ya fi sakamakon ne sai kada ka zaci cewa Allah ya gafara bai san da irin zalimcin da zalimin su ke aikatawa ba ya kyale su ne kowa ya zalimcin da ga dama zuwa ranar da idanu za su fito kuma kaga ba mun daga mukan sa saboda mu ne shi akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid Allah yake shi azalimi zai zalim da zai gabe shi yi kai amma ranan da ya rike shi ba ranan da Allah ya rike shi dadam gam ba zai kufce ba sai zama abin tausayi sai sa su sai su cewa abin da ya baka tsoro wata ran shi zai baka tausayi na gani a nan duniyar ma ka kai abin da nisa a rayuwar duniya ma mutum duk yayi abin da ya ga dama sai ka ga wata ran wani yana wuce ga ta wannan fa shine wani shikenan wannan shine wani kai da lokacin da yake cikin zalunci shi din in aka nuna ma ko a mafarki aka ce zai shiga cikin irin wannan hali ba za ka yi ba wannan duniya kenan balle ranan da mutum zai ce akwai haƙƙin dubban mutane a wuyarsa a ce yau ga mala'ika mutuwa ya zo da ɗan agajin shi suna zare ransa anan ne ya laita ne ya laita dana sani kuma lokacin da dana sani nan ba zai amfani ba kuma duk al'umman da aka ga sun ci gaba ne da adalci ko musulmai ne ko kafirai ne duk al'umman da ka ga sun ci baya ne sakamakon zalunci musulmai ne ko kuma kafirai ne akwai hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yakan iya wanzar da yakan iya kyale daular kafirai saboda kamanta adalci sai ayi shekara aru suna yin kai sannan kuma yakan iya kama daular musulmai saboda zalunci abu ne babba wannan amma muna sakaci sosai akai inda mutum ya san haƙƙi dan adam haƙƙin musulmi dan uwan shi haƙƙin waɗanda yake jagorantaka wallahi kaga kwandala idan aka bashi yayi amfani da shi a daren in ya kwanta a shimfidan sa ba zai yi bacci ba sai dinga tunanin yaya zai yi ya kufutar da kansa daga wannan haske na kwandala guda balle tutunne ko kuma biyoyi saboda haka anan Allah subhanahu wataala yake zalunci saboda hasarin sa ni kaina na haramtawa kaina yake saboda haka ne kuma na sanya shi haramtacce a tsakanin ku fala tazalamu kada ku zalunci junan ku kada ku zalunci juna ya ibadi yace ya ku bayina kullukum dalul dukkan ku batattu ne dukkan bata dukkan ku akan bata yake wannan mun yi bayani shi kan wannan a baya hadisin da muka karanta inda manzo yake cewa kullun nasi yahudu in a Hausa ne kullu din jam'u ne in a Larabci ne mufradi ne ko da ma'anar sa na jami'i ne misali in a Hausa zaka ce dukkan ku batattu ne kun bata gaba gida haka zaka ce amma nan yace kullukum dukkan ku da batacce ne kullu dukkan ku da batacce ne in a Hausa kace dukkan ku batacce ne ka hada jami'i da mufradi ba kai a Hausa ba to ma a Larabci iya Larabcin ka shine kace kullukum da in kace kullukum daluna wanda ya iya grammatical Arabic sai ya koma gefe yana maka tarihi haa kamar yadda muka kawo misalai da yawa a baya akwai inda Allah yake cewa kintal jannatayn atat bai ce atata ba da shi yasa a baya hadisin da muka karanta man zai ce kullun nas yabdu yabdu bai ce yabduna ba kamar yadda anan yake kullukum da dukkan ku batacce ne kowannen ku batacce ne illa man hadaitu sai wanda na shigatar da shi laysa alayka hudahum walakinna allaha yahdi man yasha ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الله يشير من ليس عليك هداهم كيد إنما عليك البلاغ كإسر كشيء كفلاح كشيء أبو كذاين دشو كذابا دشو كل شيء ناقة أما جريا ليس عليك هداهم جريا بناك بري ولكن الله يهدي من يشاء الله ليك شيء تد وندسو ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا da Allah ya sutu wadanda suke bayan kasa gaba ki dai zasu imani shirya na Allah ne shi yasa babban manzo a bari wanda ya kare martaban manzo ya musu hidima sosai amma da ya zo mutuwa manzo yayyai da shi ya faɗi kalimatu shahada kulli kalimatan ashhadu laka biha yawmal qiyama ka faɗi wannan kalima so ɗaya zan maka shaida a gobe kiyama ka faɗe ta kalimar so ɗaya ranka faɗe ta za ta hana ka shiga wuta yayyai ya kasa faɗa ya taki hankalinsa ya taki manzo sallama a ƙarshe ma Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai ne kake shiryatar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryatar da wanda ya so ta saboda haka anan yace illa man hadaituhu sai wanda na shiryatar fastahduni ku kuma bayina ku ne ni shiryata ahadikum ni shiryatar da ku ta wanne hanya zaka ne ni shiryar Allah ta yanda zaka ne ni shiryar Allah shine idan ka aikata wani sako hankalinka ya tashi kana nadama wani yasa kai da hankalinka ko ka aikata wannan sako to wannan alama ce kana neman shiriyar Allah shi yasa zaka ga musulmi kana karani akwai musulmin da in yayi wani sako bai kai ya kawo ba hankalin sa tashi akwai kuma wanda sai kashe mutum ma ya zo ya kwanta ya bacci bacci ya dace daga ala daga cikin alama da alamomin shi neman shiriyar Allah a duk lokacin da kai yi aikin sako hankalin ka ya tashi kasan kai sabu yadda lalle hankalinka ba zai kwanta ba sai ka yi ta istighfari ta karatun qur'ani ayyukan alkhairi yadda wadannan ayyukan alkhairi da tuba da istighfari zai nutsar maka da hankali ka ji cewa da Allah wa haka Allah ya yafe maka abin da kai hankalinka zai kan kwanta to wannan shi ne alama na wanda yake neman shiriyar Allah subhanahu wataala amma sai zibidi ka kama ga wanka ka aikata zibidi ka kama ga wanka ainihin hau ba ruwanka kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahadikum
منذ صلى الله عليه وسلم يا رويت أبو الله سبحانه وتعالى ينسيوا يا عباد يا قبائنا كلكم ضالون دكم كنا تنفتا من يبياني أولاً ساتي كل لفظنسا كودا ينزوا لفظنسا مفردين كودا معنانشي يازو جبيل شيسا على ربسي لغة فصحى بقى ينزل إن خبر ديشي دا كما عدين دا يكي دا علاقة دا خبر من كاو مثالي دا داما أولاً ساتي دا مكيسراتو شيسا عنين يتي كلكم ضال بيتي كلكم ضالون با كلكم ضال كون ننكو كوكما تكنكو باتتشيني إلا من هديته سي ودن النشريتر ودن النشريتر إن شاء الله سبحانه وتعالى سوني سكي شريجو واندا بيشريتر تشيبا ديكيلن وازن دزاء مسا ديكيلن وقرن دزاء مسا بديشيو با سبو دهكني الله سبحانه وتعالى يكي فاستهدوني كنيني شريتا عند الله يكاديني شريتر وا yace ku nemi shiriya a gona ahadikum ki shiryatar da ku akan shiriya Allah subhanahu wataala a cikin Qur'ani yayi magana a ayoyi masu yawan gaske daga cikin wadannan ayoyi ayar da ta sauka a lokacin da manzo yake kokarin shigar da babban cikin addinin musulunci lokacin da yazo mutuwa
shafe karunta gabaki daya ya reni manzo sallallahu alaihi wasallama ya girma haka ne ya kare martaban manzo amma Allah bai nufi shi da shiriya ba lokacin da yazo rasuwa shine manzo sallallahu alaihi wasallama yake masa ya anni kul kalimatan ashhadu laka biha yawm alqiyama yace ya babba na ka faɗi wata kalima wacce zan shaide ka da ita a gobe kiyama yana nufin kalima ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko so dai rafiya bari wannan kalima manzo zai kede shi a gobe kiyama kalimar za ta hana shi shiga cikin wuta ya dake sosai akan babban shi sai ya faɗi wannan kalima din daga bisani babban nashi din ya cika ba tare da ya faɗi wannan kalima ba yake cewa a zuciyarsa yana jin akwai abin da yake takura shi yake hana shi faɗan wannan kalima din to shine Allah subhanahu wataala a cikin suratul ankabut ya saukar da aya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shiryata da duk wanda ka so ba walakinna Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake shiryatar da wanda ya so a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa alayka hudahu shiryar su ba a gare ka yake ba wa inna ma alayka al-bala wa alayna al-hisab kai isarwa ne wa'azi ne naka in kai wa'azi ka gama Allah subhanahu wataala yace shiriya ba harkar ka bace ba aiki ka bane shiriya namu ne laysa alayka hudam a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijin sa Allah subhanahu wataala ya so wadanda suke bayan kasa gabaki dai za su imani za su shiriya ayoyi da yawa bayan ma wadannan ayoyi da muka karanta wadanda suke nuna cewa shiriya wani abu ne wanda yake zuwa daga gurin Allah subhanahu wataala saboda haka ne idan Allah subhanahu wataala ya nemi shiryatar da bawansa komin yawan irin aikin sabo da zai yi a ƙarshe zai zo ya cika da kalima ta shahada ya tace dukkan sabon da ya aikata alal misali mutuwan shugaban ƙasar Iraki kamar Saddam Hussein yakan iya zama to aya ko kuma abin mamaki Saddam Hussein mulkinsa da jagorancinsa rayuwarsa yana cike da ayyuka mara kyau ya kace manya malamai a kasar Iraki ba su da iyaka wasu ma da rayukan su za a dauke su a jirgin sama a jefa su cikin teku yayi kike da yawa misali ga yakin da ya kasance tsakaninsa da Kuwait ko kuma ya san Kuwait da yayi musulmai nawa ya kace a wannan tsakani haka yakin da suka yi tsakaninsu da Iran musulmai nawa ya kace amma karshe dai ya zo ya cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya za ka ce da wannan abu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ka magana sa na karshe ya zama to la ilaha illallah ne aljanna zai shiga kaga ba za ka shiga harkan Allah subhanahu wataala ba za ka ce ya kace dubunnan mutane amma kuma yazo ya shiga aljanna to wannan wani abu ne kiriya ne daga gurin Allah subhanahu wataala la Allah kasancewa da ni a hannun Amerikawa suna gana masa azaba da irin abubuwan da yayi wa jama'a duk abin yazo ya same shi ya zama to kafara a gare shi a karshe Allah subhanahu wataala ya karbi tubansa saboda idan ka duba rayuwar Saddam Hussein duk abin da yayi wa jama'a abin yazo ya same shi kuma ya yaki kasashe ya kasar mutane an yaki kasarsa ya raba tsakanin yara da iyayensu an raba tsakaninsa da ƴaƴansa ya raba tsakanin mata da mazajensu suka gudu suka bar kasar Allah subhanahu wa ta'ala ya raba tsakaninsa da matarsa ya kace ƴaƴan mutane aka kace ƴaƴansa ya sa ƴaƴan mutane ya sa mutane cikin kurkuku an sa shi cikin kurkuku ya kace an kace shi to abubuwan da ya aikata gabaki ɗaya an zo an aikata masa to abin da aka aikata masa din nan yakan kasance kafara a gare shi na abubuwan da shi ma ya aikata daga bisani ya samu kafara to sai ya zo ya fika da kalima ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah to saboda haka shiriya wani abu ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake fastahaduni ahlikum ku nemi shiriya ta in shiryatar da ku shi yasa kowane musulmi wajibi ne a cikin sallarsa ko ta nafila ko ta farilla ya karanta fatiha a cikin fatiha yana addu'a kullum yana cewa ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim kullum yana addu'an nan to wannan addu'a da kake yi a cikin fatiha ba karamin addu'a bane sannan kuma wannan addu'a shine zai yi sanadiyar shikanka da kalima ta shahada ko ka mutu da imani shine neman shiriya da Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu nema kenan wanda muke nema a kullum a cikin sallolin mu a lokacin da muke karanta suratul fatiha shine Allah subhanahu wataala yace ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkan ku mayin wata ne illa man at'amtuhu sai wadanda na ciyar da su sai wadanda na ciyar da su shi man a larabci lafazinsa yana zuwa lafazi ne na mufari aka ce man a lafazi mutum da ya ke nufi a ma'ana kuma ana nufin mutane da yawa akwai irin waɗannan kalmomi a larabci ibnu mali a alfiyarsa yake cewa wa man wa ma wa an tusawi ma zukir wa haka za su inda bai'i zukir waɗannan abubuwa wa man wa ma man da ma da an man da ma da an da kuma zu waɗannan duk suna zuwa da ma'ana ma'anar jam'i ne na komai da komai lafazin su kuma lafazi ne na mufradi ma'anar wannan shine idan ka ce man da lafazin ana nufin mutum guda ɗaya ne da ma'anar ana nufin kuma mutane da yawa mutane da yawan nan maza ne da yawa a mata ne da yawa ko ba wanda irin mutane ne ana nufin man shi yasa zaka ce man ja'a wanda ya zo shi kadai kenan zaka ce man ja'a waɗanda suka zo su biyu zaka ce man ja'u waɗanda suka zo su da yawa maza zaka ce man ja'a wacce ta zo ita kadai man ja'a ta mata biyu suka zo man ji'ina duk mancin ne amma zai dinga sassaujuwa da shi yasa a lokacin da ka sanar da man a cikin fassarar Qur'ani ko kuma fassarar hadisi ba za ka duba lafazin shi bane za ka duba ma'anar ne shi yasa malaman balaga suke cewa wal ibratu bil ma'ana la bil lafzi ma'ana ake dubawa ta nan ne wasu ke samun kuskure misali a nan da yake illa man at'amtuhu in lafazin za ka fassara sai wanda na fiyar da shi wannan fassarar lafazi kenan to amma za ka fassara shi ne da ma'ana illa man at'amtuhu sai waɗanda na fiyar da su illa man hadaituhu sai waɗanda na kire man illa man hadaitu sai waɗanda na kire tar da su illa man afamtu sai waɗanda na kire tar da su abin da zai tabbatar da haka ya zo karshen suratu ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in min ahli alkitabi illa la yu'minu nabi wa in min ahli alkitabi laman yu'minu billahi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim sayati khaji'ina lillahi wa inna min ahli kitabi lamman yayi amfani da man ne yake man sai yake yuminu ko yake yuminu ya kawo lafazi a can gaba sai yake khashi'ina suna masu tsoro khashi'ina lillah bai ce khashi'an lillah ba domin ya nuna maka ana fassara shi ne da ma'ana ba ana fassara shi bane da lafazi to saboda haka nan za ka ce kullukum ja'i'un dukan ku mayun wata ne illa man afa'amtuhu sai waɗanda na ciyar da su waɗanda na ciyar da su ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne mai ciyarwa fastata'amuni ku nemi ciyarwa ta ku roke ni da in ciyar da ku ko ta yin ko ne kuma zan ciyar da ku kar ka dogara da kanka ko gonarka ko kuma kasuwancinka ko aikinka ciyarwarka Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ciyarwa mun karanta hadisi na kudu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da aka busa wa dan jinjirin da ke ciki lansa a lokacin da ka ci rubuce yi wa ajali mun karanta daru da arzikin sa gaba kiri abin da zai ci ya dan iskan da zai taka da komai da komai lokacin da ya gama cin arzikin shi kuma gaba ki daya mala'ikan da aka wakilta arzikin shi a hannunsa zai je ya ce da mala'ika Jibril na mala'ika Azrail ko malakul maut sai ce wani din nan fa duk arzikin da aka danka a hannuna na shi babu ya kare ya zai babu kuma mutum ba zai ci arzikin wani ba to sai ya ce to wannan kuwa alama ce ta lokacin yin aiki na yayi sai malakul maut ya gaya musu haka ta saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa huwa yut'imu wa la yut'am wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai shirwa wa la yut'am ba a ciyar da shi sai ta da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun su mutane da aljanu na halacce su ne saboda su bauta ne ba na bukatar wani arziki a gunsu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni ba na bukatar su ciyar da ni ni ne mai ciyar da su yasa ciyarwa da ke Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ciyarwa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya wakilta wasu a cikin abin da shi ne yake aikatawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake walillahi mulku samawati wal ardi Allah shi ne yake da mulkin sammai da ƙasa to za ka ga akwai masarauta ko kuma akwai sarakuna a bayan ƙasa suna wakiltar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a yanzu ma in kai tunani za ka ga cewa a gwamnatance duk mutumin da zai yi aiki zai ce gwamnati ne ya yi har misali kansa da zai ce gwamnati ya yi abu kaza sama zai ce gwamnati ya yi abu kaza gwamnati ya yi abu kaza na ka je can sama a kurewa shugaban kasa shi ma cewa zai yi gwamnati ya yi to waye gwamnati inda kowanne su cewa gwamnati ya yi eh lillahi mulku samawati wal ardi to gwamnati shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake gudanar da komai shi yasa yake cewa huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a har zuwa yake cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a wata yake cewa wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi wajen ciyarwa da muke magana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da abinda Allah ya wakilta ku akai duk wanda Allah ya dauki dukiya ya bashi wakilin Allah ne ta bangaren ciyarwa sai ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar da ko a cikin dukiyar ku fitar da abinda za ku ciyar da mabukata saboda wakilci Allah subhanahu wataala da kuke yi wajen ciyarwa saboda haka daga cikin sababbai da yake sa mutane cikin wuta dan ke dukiya da yake ciyar da shi ko taimakon mabukata musulmai sai yasa da aka tambayi a yan wuta wai me yasa su cikin wuta ne ma salakakum fi saqar qalu lam nakun min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin haka tambayi me yasa su cikin wuta ne suka ce lam nakun min al-musallin ba ma yin sallah ba ma daga cikin masu yin sallah ke da yake sallah yakan yi sabu sun cikin wuta sai suka ce wa lam nakun nut'imu al-miskin ba ma kuma ciyar da miskin mabukata sai dai ƴaƴanmu da matanmu kawai ƴaƴanmu da matanmu da dangin matanmu su kawai muke cewa ba ruwanmu da mabukata mu ne wannan yana ɗaya daga cikin sababbai da suka sa muka samu kanmu cikin saka wani ɗaya daga ɗaya suna ne na ɗaya daga cikin wuta guda bakwai da Allah ya halitta masu hadari haka ra'aita alladhi yukazzibu bihi fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amihi yaki kwadaitarwa ma a ciyar da miskini to Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi jerin karyata ayoyinsa ba ma wai rashin ciyarwan ba ba ka umartan wani abokinka wani dan uwanka wani makwabcinka mai dukiya cewa ya dinga kula da marayu kula da miskinai talakawa mabukata da dukiyarsa rashin umartan sa ma karyata ayoyin Qur'ani kuma duk wanda ya karyata ayoyin Qur'ani shi kuma ya san matsayin sa yasa dai ara'aita alladhi yukadzibu bihi shi fa zalika alladhi yad'u bihi wa la yahuddu ala fa'li shi baya kwaitarwa baya sawa ana ciyar da shi to kasancewar Allah yana cikin ne mai ciyarwa na asali ya wakilta waɗanda za su ciyar da bayin sa ya dauko arzikin su ya danka wa hannun su suka rike to shi ne ya mayar da ciyarwa din wani babban abu ne a sanadiyar sa mutum zai shiga aljanna a rikin sa kuma zai shiga cikin wuta Allah subhanahu wataala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يأتي مكان أكما تشير واحد يأتي مثال هذا الذي يشير ده ما بكاء أبي يسوع كمان وعياج الجد يكون هذا يكون دواء هو ما نهيني من ذاك جيب عشرين كمثل حبة أنبت سبع سنابل وعياج الجد كتوكا ذاك سرر ده ذاك سرر ده زنجر مياه بلا بقل في كل سنبلة أقوى أن زنجر مياه ni a tuhabba a kalla za ta samu kwaya guda dari kana kenan dari dari so bakwai ya zama dari bakwai kwaya ɗaya radda ka tuka ya samar maka da kwaya dari bakwai misali in ka bada ka kashe kwandala guda ɗaya naira guda ɗaya to Allah subhanahu wataala zai ba ka ladan ciyarwa na naira dari bakwai saboda muhimmancin ciyarwa haka ma Allah bai tsaya ba yake wannan akilis karancin ladan da mutum zai samu kenan naira ɗaya ya zama naira ɗari bakwai sai yake wallahu yuzaifu liman yasha Allah kuma yake iya ninka wannan ladan ya wuce ɗari bakwai ya wuce dubu ya wuce dubu biyu ya ninninka shi liman yasha ga waɗanda ya so ma'ana su masu ciyar da miskinai masu kyautar da dukiyarsu din kala kala ne suna bambanta wajen ikhlasin su da wajen yin abin dan Allah suna bambanta to kowa daidai da irin ikhlasin sa da niyyarsa kuma daidai irin ladan da Allah subhanahu wataala zai bashi kai Allah subhanahu wataala ma a wata aya yace mai ciyarwa mai amfani da dukiyarsa wajen yada addinin musulunci ko kuma ciyar da mabukata to ba a san ma adadin ladansa ba nan ba an ce mana 700 ba to ba a san adadin sa ba ma man zalladhi yukridu llaha qardan hasana ويضاعفه وتقراه ويضاعفه له اضعافا كثيره ويسمى عددا كثيرا ويضاعفه له ان زيد من كامس اضعافا منك بنيك كثيره دواء منك ودواء كذا بقى يا كاكينا فكيف اولا حديثي القدسي الله سبحانه وتعالى يفضيتر دعا سير دومي نويا نونا سيواتيني يسير بقى yace ya ibadi kullukum ari ya ku bayina dukkan ku matsalaka ne ma'ana tsiraru ne ma'ana dukkan ku matsalaka ne ba ku da tufa tsirara kuke saboda babu wanda aka aike shi da tufa babu duk wanda aka aike shi za a aike shi ne tsirara yace ta kullukum a dukkan ku masu tsiraici ne illa man ka sautu ku sai waɗanda na tufatar da su waɗanda na tafatar da su fastaftuni ku nemi tafatarwa ta abdukum in tafatar da ku tafatarwa wani abu ne wanda yake shi ne bukata na biyu a cikin bukatu ko kuma abin da ake kiran su alhajiya bukata na farko shi ne ci da sha ci da sha shi ne bukata na farko saboda shi wannan bukata na ci da sha wanda idan ba a aiwatar da shi ba zai kai ga halaka ne kaga ba a ce misali duk wanda bai sa riga ba zai yi rashin sa riga zai halaka da ta saboda ta kutaka ta farko na kan adam shi ne shi da sha shi yasa manzo ya gabatar da shi tukunnin ya kawo tufa ne a nan domin ya nuna muhimmancin tufatarwa tunda dukkanku kowannenku an halice shi ne tsirara to kowa ya tuna fa akwai fa daga cikin bayin Allah wanda ba shi da abin da ba zai sa bayi da tukan da zai sa wannan tunatarwa to tunda in ka tuna Allah subhanahu wataala ya halice ka kana tsirara ba ka da tufa ko ɗaya lokacin da aka haife ka yanzu ka bude kabo ɗinka ko a dakanka za ka tana da riguna biyu uku hudu zuwa biyar zuwa goma to ka tuna akwai waɗanda ba su da tufan da za su sa ka ɗauka kana kyautar da kana tufatar da su yadda Allah subhanahu wataala ya halice ka tsirara yake tufatar da kai a jin mamaki wani al'ada musamman a gun mata yanzu da suka fitar ban san ko maza suna yi ko ba sa yi ba idan rigunansu idan rigunan su in suka yi sabon kaya rigunan su na dafin akwai gunda ake cewa ake cewa ma'ana da mu mun sani gwanzo din ana kawowa ne a waje to yanzu akwai gwanzo na cikin ƙasa gwanzon Nigeria akwai akwai matan da suke ji gida-gida misali idan kina da ɗan tsofaffi tsummumuka ko kuma riguna tsofaffi sai su tattara su ce shi duba wani bakin ciki yadda al'ummar manzon sallama suka lalace maimakon idan kika samu sabon kaya akwai wanda kika daina sawa tun ma wasu abun su sabo ne kina nan da yawa wasu abun su sabo ne kuma makota ne ma ki aika a kaiwa wanki a kaiwa wanki a kaiwa wanki amma maimakon haka kayayyakin ki waɗanda suka zo ba ki tattare su akwai mata da suke ji gida-gida suna siye gwanjon Nigeria suna siye su kuma suna zuwa suna siyarwa wannan rashin imani abu ya ɓaci sosai saboda haka ne a nan Allah subhanahu wataala ya nuna muhimmancin tabarwa yadda kowa aka haife shi tilala kuma Allah subhanahu wataala ya arzuta kowa da abin da zai sa to ya tuna akwai waɗanda ba su da tabarwa da za su sa in ya samu sabon kaya to kada ya buga gwanjon su akwai waɗanda suke da buƙatar ya je ba su waɗannan mutane kuwa tsohon kayan su a gun su sabo ne to ke sa anan Allah subhanahu wataala yake fastakuni ku nemi tufatarwa ta asukun zan tufatar da ku neman tufatarwa wajen Allah shine tufatar da bayinka waɗanda ba su da abin da za su saka in kai haka to ka nemi tufatarwa a gun Allah subhanahu wataala kamar yadda neman ciyarwan Allah shine ka ciyar da bayinsa waɗanda ba su da abin da za su ci saboda ya zo a Qur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma anfaqtum min shay'in abinda kuka bayar din fa huwa yukulifuhu abinda kuka bayar din Allah zai ninke shi sai ya mayar muku zai ninninka shi sai ya mayar muku misali in ka bada sadaka mai dan guda ɗaya ko da tsoho ne sai ya maka sanadiyar sanadi na samun kuɗi ko fatahin kuɗi wanda za ka tanka kaya guda goma ma haka nan idan ka ciyar da abinci kwano guda ɗaya ka dafa abinci ka miƙa wa maƙocinka zai maka sanadiyar misali samun hatsi buhu ɗaya ko shinkafa buhu ɗaya kan kenan neman ciyarwa wajen Allah shine ciyar da bayin neman tufatarwa wajen Allah shine tufatar da bayin shi yasa yake fastakuni ku nemi tufatarwa ta hanyar tufatar da mabukata afkukum ni kuma zan tufatar da ku waɗannan abubuwa guda uku da muka fassara su na farko shiriya na biyu ciyarwa na uku tufatarwa waɗannan su ne bukatu guda uku bukata na farko shine bukata na ruhi ba bukata na gangan jiki ba saboda shiriya shine abin da ya shafi ibada in aka ce wani ya shiriya to ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta sannan kuma yana aikata abubuwan da Allah ya halatta masa ko ya umarce shi to shi tsiyayye ne a wannan lokaci ya samu biyan bukata na ruhi ma'ana na rai wannan shi ne babban bukata shi yasa Allah subhanahu wataala ya kaddamar da shi ya gabatar da shi duk wanda bai biya bukatar ruhin shi ba to gangan jiki wannan aikin banza ne gangan jiki aikin banza ne shi yasa gangan jiki din ake rabuwa da shi wasu lokuta gabanin a hadisi gangan jiki a cikin mahaifa ruhi ne shi kadai yake rayuwa haka nan bayan mutum ya mutu an binne shi to ruhinsa shi ne yake da tasiri ta saboda haka ruhi shi ne abin da yake da muhimmanci ba wai gangan jiki ba ka fi damuwa da abincin ruhin ka fiye da yadda kake damuwa da abinci ko tufatarwa na gangan jikinka shi yasa za ka ga wani a tufa a jiki kyakkyawa ne amma a zuciya mummuna ne saboda haka shiriya ciyarwa ne da kosarwa na ruhi shi kuma ruhi abin da yake ciyar da shi zai kosar da shi shine ibada yawaita nafili yawaita zikiri la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hasbunallah wa ni'mal wakil yawaita karatun qur'ani ruhi to shine ciyar wanda shine koshin sa to shine da farko Allah subhanahu wataala ya gabatar da abincin ruhi sai kuma daga cikin bukatu na gangan jiki abu na farko shine ci a nan in aka ce ci a larabci ba'am a larabci yana zuwa ma'anan ci da muke fassara shi da hausa ko kuma sha ma'ana abinda zai wuce cikinka ka rayu shi ne ake kiran fata dalili aya ta zo a cikin suratul baqara a qissa ta talut inda Allah subhanahu wataala yake cewa falamma fasala talut bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi nahr faman shariba minhu فليس مني ومن لم يطعمه kunga bai ce wa man dan ya sharabu ba wa man dan ya tsamu yace fa man kariba min wanda ya sha daga wannan korama din na ruwa fa laisa ni ne sai su yace baya tare da ni wa man dan ya tsamu bai ce wa man dan ya sharabu ba wanda bai sha ba yace wa man dan ya tsamu wanda ya mayar da ruwan abinci shi ma'ana ya sha ruwa kaje kenan a darasin haka ce ba a ba wai ana nufin abin da mu muke kiran shi da abin shi kadai ba duk abin da zai wuce cikin ka ya amfani gangan cikin ka ko ruwa ne ko abinci ne duk sunan sa ba ta ce sa wannan shine farkon bukata na gangan ciki kafin tufa tukunan ya kawo na uku shine tufa din akwai kalima kurdiya kalima kurdiya misali ne ko kuma irin magana ne na urdun haka ce urdun yaren indiyawa suna cewa bukata din na rayuwa din guda uku suna cewa roti kafa da urmaka abin da yasa na dan koya na dan zauna da yan Pakistan yan India da to anan manzo sallama ya faɗi abinci ya faɗi tufa su ne musulman bukatu na gangan bayan ya faɗi abinci na ruhi shi ne jinya wanda yake dauke da dukkan abubuwan da ya shafi bauta to shi ne manzo sallama ya rawaito a wajen Allah subhanahu yace ya zadi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahari wannan ya shiga wani sabon abu ne ya shiga wani sabon magana ne yace ku bayina kuna kuskure dare da rana kuna kurakure dare da rana yace kuna kurakure dare da rana al-khafa ala rafi yana zuwa ma'anan dunubi kadai yana zuwa ma'ana zunubi babba yana zuwa kuma ma'ana kuskure haka ce ma'ana kuskure ko da zunubi ne in cikin kuskure kai ba za a rubuta maka shi ba kamar da ya zo karshen surat al-zakara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu idan muka amantuwa muka yi abokar ka rubuta mana zunubi aw akhtana ko idan muka yi kuskure wannan khafa kenan akwai inda yake zuwa zunubi babba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ahafat bihi khati'atuhu ayan ya zo ne da ma'ana na kabaira saboda gaban yana cewa fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun a wasu wurare kuma yana zuwa ma'ana zunubi amma kadan to anan yana daukan ma'ana babban zunubi da kuma karamin zunubi kenan innakum tuqti'una bil-layli wan-nahari ku kuna kurakure kuna aikata ayyukan zunubai ayyukan sabo dare da rana wannan abu ne sananne ga gundan adam dan adam masifan sabo da yake kewaye da shi wani lokaci hatta ko da shi kadai ne a zaune ya saba wa Allah shi kadai baya tare da kowa sai ya saba wa Allah yace innakum tuqti'una bil-layli kuna kurakure na zunubi dare da rana wa ana afiru dhunuba jami'a ni kuma ne gafartawa ko ina gafartawa zunubai ne gabaki daya ina gafartawa zunubai gabaki daya fastaghfiruni kulli gafara aguna afir lakum in gafara muku wannan babban magana ne Allah subhanahu wa ta'ala da farko ya tabbatar da cewa shi dan adam ne zunubi ne ya haƙiƙa dan adam dama ne aikata zunubi ne saboda haka yace innakum tuqti'una bil-layli wan-nahari anan da yake innakum yana nuna ta hadidin tsoratarwa fada kuna aikata ayyukan zunubai dare da rana suna kiran ta hadidi a darasi yace ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah afiru dhunuba jami'a ina gafartawa zunubai gabaki daya saboda haka bazan gafartawa mutum ba sai in ya nemi gafara abuna fastaghfiruni ku nemi gafara abuna afir lakum idan kuka nemi gafara abuna zan gafarta muku to anan yin istighfar yawan da yin istighfar dan adam kowanne lokaci yana aikata zunubi anan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da to yawan da yin istighfar menene istighfar kada kada ne mafi karanci istighfar shi ne astaghfirullah sannan kuma ya zo da lafuzzuka daban-daban akwai riwaya ta Tirmidhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya faɗi wannan kalma sau da yawa Allah zai gafarta wa zunubansa ko da zunubansa dai sun kai kunfan maliya yawa ko sun ci kunfan maliya yawa in ya fade shi so ɗaya ran Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta wa zunubansa ga mutane astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum shi kuma istighfarin nan kamar yadda mutane suka dauke shi ba wai maganin kawai zunubi yake yi ba in kai dubunnan istighfari miliyoyin istighfari zai maka maganin dukkan rayuwarka gabaɗaya bayan maganin da zai maka na zubar da zunubanka ya zuwa hadisi manzo sallama yake cewa istighfari yana cinye zunubi kamar yadda wuta take cinye kiraye idan aka cinna mata wuta take cinye zunubi dalili akan istighfari ba wai yana maganin zunubi bane kadai aya da ta zuwa cikin suratu nuhu alaihi salam inda annabi nuhu yake gaya wa jama'ansa yake cewa fa kuntu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا انا باين كنكر ذنوبي دين باين كنكر ذنوبي دين ده استغفار يجي الله سبحانه وتعالى يبين سوى استغفار يانا ما كان ابو بوى بداشا يرسل السماء عليكم مدرارا ان اكي بيت اكا سامكارن شنجوان سما دامنا تو ايوي استغفار تبن نبليوي to a wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da ruwan sama yusir sama alaikum idrara wa yumdidukum bi amwali wannan abu ne duk kenan Allah zai yawaita muku da dukiyarku zai yawaita muku da dukiya saboda zunubi din yana daya daga cikin zunubi yana daya daga cikin abin da yake kare arziki saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau anna ahla alqura amanu wa taqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ان جامعه الجذوره ذات ايمان الزوره جعلنا زي سدينا سابو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ذا بودا مس البركات سمي لك سي سيكي ولكن كذبوا اما مدانه سن كاري ساي قران سي يوي سابو كاري كان يوي سابو دن زي حالا بودا البركات سمي لك سي daga bisani in kana istighfari sai kankare sabon da kake yi sai kuma Allah subhanahu wataala ya buda maka hanyoyin albarkatu sannan da kasai saboda haka yace wa yumdidukum bi amwali sai yace wa banina wanda baya ba yake neman haihuwa wa bani yaya istighfari magani ne da samu yaya wanda yake son haihuwa yayi ta aure baya haihuwa yayi istighfari da mata to dan Allah subhanahu wataala zai arzuta su da haihuwa sai sai ce wa bani na wai Allah ku jannati zai bunka ta kuma gonakai kun san ruwan sama daban kuma bunka ta gonakai daban za a yi damuna da isasshen ruwan sama amma ba za mu yi amfani shirki ba sai sai ce to yawai ta yin istighfari din yana yin magani ko kuma yana janyo bunka ta gonakai komai in ya tashi ya sa da yawa za ka iya noma wuni kaɗan sai ka samu abincin shekara sai ce wa idza lakum jannatin sai ce wa idza lakum anhara haka ne idan ruwa kuna da ruwa da kuke noman rani fadama da kuke noman rani yake kashewa wani shekara baya zuwa ko yake kashewa idan aka yawaita istighfari Allah subhanahu ta'ala zai baka shi zai sa yana yin ambaliya ya je ko ina ana noman rani ta saboda istighfari ba wai yana kawai maganin zunubi bane akwai maganin da yake cewa Qur'ani ya faɗi abubuwa guda 25 wanda ba istighfari yake yin maganinsa kun ga wannan aya ma guda ɗaya mun samu abubuwa guda 6 ta saboda istighfari ana son sa ne a yi shi sau da yawa saboda ana aikata zunubai da yawa da ke shi dan adam ne yawaita aikata zunubai ne to ya yawaita yin istighfari shi ma istighfari ya yi yawa yadda zunubansa yake da yawa manzo sallallahu alaihi wasallama duk da shi ba a so ne baya aikata zunubi ya zo hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu wa inni la astaghfiru Allah fi kulli yawmi 70 marra wannan lafazi ne Imam Bukhari a lafazi ne Imam Muslim wa inni atubu wa inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi kulli yawmi 100 marra kanan zaka san istighfari ba maganin zunubi kadai yake yi ba inda maganin zunubi kadai yake yi ma'asumi wanda baya aikata zunubi ba zai istighfari ba manzo sallallahu alaihi wasallam da bazai istighfari ba saboda shi baya aikata zunubi yaskira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar shi ma'asumi ne kaman kowanne annabi shi ma ma'asumi ne amma kasancewa istighfari akwai wasu abubuwa daban da yake yi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake istighfari ba kullum shi kafa 70 yake yi a wata riwaya kullum yana yin kafa 100 cikin sharri guda ɗaya kenan shine gaba da riba to kullum manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ba duk da shi baya aikata zulubi to in ka fatanta to mu kuma nawa ne kamata mu yi in har ban zo ma a duni kullum yana yin istighfari gaba da riba a wata riwaya to 70 kai kuma nawa ne kamata kai dubu dubu ma ya kada kai saboda haka abu ne wanda dukkan annabawan da suka zo sun zo da istighfari mun karanta a kissa ta annabi Nuhu alaihi salam a cikin suratul Nuh yake cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara haka ne ya zo a cikin kissa ta annabi Hud alaihi salam wa ya qul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wannan kissa ta annabi Hud alaihi salam ya zo a kissa ta annabi Salih alaihi salam wa ila samud akhahu salih قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه يا قصة النبي شعيب عليه السلام واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود كذلك الاستغفار تلك النبوة سنجو ده الاستغفار حسوا كم منذ صلى الله عليه وسلم تقول لنا كتندج السنجوم يوي جيني استغفار كلام كذا مزمن تولب أجي كذا mai wazi da yawan istighfari kowanne lokaci ya kasance muna yawaita istighfari kamar da muka bayyana mafi karancin sa kace astaghfirullah ko kuma kace astaghfirullah wa atubu ilayhi ko kuma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum akwai istighfari da manzo yake shine sayyidul istighfar amma da ke lokaci ya kai ba za mu samu damar karantawa mu fassara shi ba sai dai wani sati insha Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afi nabu Allah subhanahu wa ta'ala yake ya tsari illa